Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdice tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Laraba 16 ga watan Nuwamba shekara ta 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga muhimman kanin labarai.
Shugabannin kungiyar tsaron NATO da kungiyar kasashen G7 mafi karfin tattalin arziki a duniya sun yi wani zaman gaggawa a safiyar yau Laraba a gefen taron kolin kungiyar kasashe 20 da ake yi a birnin Bali don tattaunawa akan batun fashewar da ta auku a gabashin Poland. A yau Laraba, shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa ya yi imanin yarjejeniyar da aka cimma ta ba da damar fitar da hatsin Ukraine ta tekun Black Sea za ta ci gaba da kasancewa har bayan wa'adin rana Asabar. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda yake amincewa da sakamakon zaben shugaban kasar da ya gabata, ya sanar da cewa zai tsaya takarar shugaban kasa a hukumance.
Kanin labaran kenan, hukumomi a jamhuriyar Niger tare da haɗin gwiwar Majalisar Ɗinkin Duniya sun kaddamar da wani shirin ganin an samu ƙarin mata a fannonin tsaro da harkokin shari'a da masu kula da lamura ke cewa
ba za a ce ba lalle sai dai maza kada za su yi aikin tsaron kasa, dole mata suna da wurin suke aikin nan na tsaron kasa.
A fannin siyasa Amurka kuma, kamar yadda kuka ji a kanin labaran, tsohon shugaban kasar Donald Trump ya sanar da niyyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekara ta 2024, wani mataki da ya zama na ba saban ba a siyasar kasar. Za ku ji abin da masu fashin baki ke cewa. Sai kuma shirin arewa a yau da ke haska titila kan abin da ke ciwo yankin tuwa kwarya, za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan, ga Maryam Dauda da halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugabannin kungiyar tsaron NATO da kungiyar kasashen G7 mafi karfin tattalin arziki a duniya sun yi wani zaman gaggawa a safiyar yau Laraba a gefen taron kolin kungiyar kasashe 20 da ake yi a birnin Bali na kasar Indonesia don tattaunawa akan batun wata fashewa da ta auku a gabashin Poland da kasar ta Poland ta alakanta da wani makami mai linzami da Rasha ta kera, lamarin da ta yiwu ya ruruta wutar rikicin da Rasha ke yi da Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya fadawa manema labarai bayan taron cewa mun amince mu taimaka wajen binciken da Poland ke yi kan fashewar a wani yankin karkara da ke kusa da kan iyakar Ukraine. Ya kara da cewa kuma zan tabbatar mun gano ainihin abin da ya faru. A taron gaggawar da aka shirya cikin sauri, shugaban Amurka Joe Biden ya kira shugabannin kasashen Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Japan, Netherlands, Spain, Birtaniya da tarayyar Turai bayan aukuwar fashewar. Biden ya ce a yadda abubuwa suke yanzu, ta yiwu ba daga Rasha aka harba makaman ba. A yau Laraba, shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa ya yi imanin yarjejeniyar da aka cimma ta ba da damar fitar da hatsin Ukraine ta tekun Black Sea za ta ci gaba da kasancewa har bayan wa'adin ranar Asabar. Erdogan ya fadawa manema labarai a taron kungiyar kasashen G20 da ake yi a birnin Bali cewa ana ci gaba da tattaunawa akan tsawaita yarjejeniyar, kuma yana shirin tattaunawa da shugaban Rasha Vladimir Putin idan ya koma gida daga taron kolin. Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiyya sun cimma yarjejeniya da Ukraine da Rasha a watan Yulin da ya gabata don ba Ukraine damar fitar da hatsi ta tashar ruwan tekun Black Sea, inda za a duba jiragen ruwan dakon a Turkiyya, ita kuma Rasha za ta fitar da abinci da taki. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin tan miliyan 11 na hatsi da kayan abinci ne aka fitar zuwa kasashe 42 tun bayan da aka cimma yarjejeniyar. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda yake amincewa da sakamakon zaben shugaban kasar da ya gabata, ya sanar cewa zai tsaya takarar shugaban kasa a hukumance. Wannan yunkurin na Trump na zuwa ne kusan shekaru 2 bayan da ya karfafa gwiwar magoya bayansa akan su yi watsi da sakamakon zaben shekarar 2020, abin da ya haifar da mummunar tarzoma a ginin Majalisar Dokokin Amurka. A yammacin jiya Talata ne tsohon shugaban ya ayyana cewa zai tsaya takara a ƙarƙashin jam'iyyar Republican a zaben shekarar 2024. A lokacin da ya yi jawabi tsawon sa'a guda a gaban wani taron jama'a da ya gayyata a gidansa da ke Mar-a-Lago a jihar Florida, Trump ya caccaki gwamnatin wanda ya maye gurbinsa, wato Joe Biden, inda ya faɗa wa magoya bayansa cewa gwamnatin ta lalata tattalin arzikin Amurka. Ta kuma sa biranen Amurka sun koma inda ake yawan aikata manyan laifuffuka da zubar da jini. Don sake maido da martabar Amurka, a daren yau ina sanar da cewa zan tsaya takarar shugaban ƙasa, a cewar Trump. Shugaba Biden, wanda ya kayar da Trump shekaru biyu da suka wuce, ya ce yana da niyyar sake tsayawa takara, amma bai sanar da hakan ba a hukumance. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, madalla, an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ƙarin labarai, amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotonin namu a jamhuriyar Niger, inda gwamnatin ƙasar tare da haɗin gwiwar Majalisar Ɗinkin Duniya suka ƙaddamar da kamfe na nufin ƙaddamar da wato yaƙin Sahel, wato suka ƙaddamar da kamfen da nufin faɗakar da jama'ar yankin Sahel akan buƙatar baiwa 'yan mata da mata damar shiga ayyukan tsaro da na alƙalan shari'a, bayan la'akari da cewa ana samun ƙarancin mata a waɗannan fannoni. Wakilinmu Sulaiman Muni Barma na ɗauke da ci gaban rahoton.
Bayanai sun yi nuni da cewa yawan mata masu aikin alƙalan shari'a bai fice kashi 7 kacal daga cikin 100 ba a nan Nijar, yayin da jinsin mata ke da kashi 4.5 daga cikin 100 na yawan jami'an tsaron jandarma. Sannan an kesta kashi 9.2 daga cikin 100 a matsayin kason mata masu aikin 'yan sanda, lamarin da ake ganin sa a matsayin wani babban tarnaƙin da ke haddasa wa sha'anin tsaro cikas. Mafarin bullo da wannan kamfe da nufin cire dukkan wani mugun tunani da irin canfa-canfan da jama'a ke da shi a kan batun shigar da mata a wannan fanni. Komisar Zuwaira Hausa Ize ita ce shugabar kungiyar mata jami'an tsaron Nijar.
Kamfen ce na tada mata daga barki su zo da karhi su shiga ayyukan nan na tsaron kasa, tunda ba na aiki na miji kadai ne, mata suna da wurin su a cikin waɗannan ayyuka. Kenan uwaye su gane da aiki ne mai kyau, aiki ne mai muhimmanci, aiki ne mai daraja.
Samun mata masu tarin yawa a ayyukan alƙalan shari'a da na sha'anin tsaro wani abu ne da ɗaya ɓangare ke da tasiri akan maganar kare haƙƙin mata. Saboda haka shugabar kungiyar ONG FAD mai kula da cigaban mata Malama Nafisa Sa'adu ke ɗaukar wannan kamfe da muhimmanci.
Mata suna kokarin su tunda muna shiga cikin tilbeyi, muna shiga cikin tifa, muna nan ga kani kakane, suna nan ga tashi, suna nan ga cikin sensibilization, suna nan ga contribute kuma cikin education kin yara. A ba mata haƙin su tunda ki gaba na kasa, in ba a sa mata gaba da wuya a samu cin nasara. Tunda akwai mission da ana yi na maintien de la paix, ba a ba su dama su shiga cikin mission kin maintien de la paix. Mission de la paix kuma ba aiki bane na bindiga, aiki ne da ana ta yi a kama ma wadan su kasa da suke cikin tashin hankali.
Ganin yadda ake kallon ayyukan tsaro a matsayin wani fanni mai tattare da haɗura yasa galibin mata ke ɗare-ɗaren shigarsa. Komisar Zuwaira Hausa Ize na mai jan hankalin mata su cire irin wannan tunani daga kawunansu.
Rayuwar ma duka hasari ne, ai ba sai ana cikin aikin na tsaron kasa. Ko ina yake Allah ne yake sa mutunci nan, mutum ya sa hankalin shi aiki dai aiki ne, in za ka yi shi kai shi tsakaninka da Allah, kuma Allah zai sare ka. Ba za a ce ba lalle sai dai maza kada za su yi aikin tsaron kasa, dole mata suna da wurin su yi aikin nan na tsaron kasa. Kenan ya kamata su tashi da barki su ma su zo su sa hannunsu don a samu a ci gaba tare a tsaron kasa tare.
Da suke jagorancin bikin kaddamar da wannan kamfe ta haɗin gwiwar gwamnatin Nijar da Majalisar Ɗinkin Duniya, ministar cigaban matan Nijar Zainabu Alahure da jagorar tawagar jakadun Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan ƙasa Louise Aubin sun bayyana ƙwarin gwiwar cimma gurin da aka sa gaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To, a gaida Malam Sule, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam da ƙarin labaran duniya.
A yau Laraba, wani kamfanin jirgin ruwan da ko mallaka ƙasar Isra'ila ya ce wani makami mai linzami da aka harba ya taɓa ɗaya daga cikin jiragensa da ke ɗauke da mai a gabar tekun Oman. A cikin wata sanarwa, kamfanin Eastern Pacific Shipping ya ce makamin ya ɗan shafi gangar jikin jirgin ruwan. amma babu abin da ya samu dukkan ma'aikatan da ke cikinsa. Sanarwar ta ce rahotannin farko sun nuna cewa an kai harin ne a jiya Talata da rana a kimanin tazarar kilomita 240 daga gabar tekun Oman. Majiyoyin hukumomin kula da harkokin teku sun ambaci kamfanin dillancin labaran Reuters da wani jami'in kamfanin dillancin labaran AP na cewa ana kyautata zato wani jirgin sama mara matuki ne ya kai hari kan jirgin. A yau Laraba hukumomi a kasar Pakistan suka faɗi cewa 'yan bindiga sun yi wa wasu 'yan sandan lardi kwantan ɓauna inda suka kashe akalla 'yan sanda 6. Harin da aka kai da sanyin safiya ya faru ne a gundumar Lucky Marwat da ke lardin Khyber Pakhtunkhwa a arewa maso yammacin ƙasar wanda ya haɗa iyaka da ƙasar Afghanistan. Jami'an 'yan sanda sun ce 'yan sandan da aka kashe na gudanar da sintiri ne kamar yadda suka saba. A yayin da wasu 'yan bindiga guda 2 akan babur suka harba motar 'yan sandan daga nan suka tsere. Hukumomin lardin sun yi Allah ware da haran, suna mai bayyana shi a matsayin na matsorata kuma sun ce an fara bincike don kamo waɗanda suka kai shi. Prime Minister Shabazz Sharif ya yi Allah ware da haran, yana mai cewa ta'addanci na ci gaba da zama babban matsala a Pakistan a cikin wata sanarwa da aka rubuta a shafin Twitter a yau Laraba.
To gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari mu rufe taskar hotonnin namu da batun siyasa Amurka, inda kamar yadda kuka ji tsohon shugaban kasa Donald Trump ya sanar da niyyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa zaben shekara ta 2024, wani mataki da ya zama na ba sabon ba a siyasar kasar. Mun tambayi mai fashin baki kan harkokin siyasa Amurka Aminu Yakubu Lami, wanda ya shafe sama da shekaru 30 yana sa ido akan siyasar kasar, ya kuma bayyana cewa siyasar ta tsohon shugaban kasar ya tsaya ne a siyasance.
A na farko dai wato ya fito jiya ba ta samun wato dan takara ya fito shekara 2 kafin a fara zabe ba. Da fa da haka so da alamu ya fito ne Donald Trump ya fito ne fada saboda dalilai kamar 2 ko 3. Na farko ya ga wato karfin sa a cikin Republican Party yana raguwa. Saboda daga kinga wato zaben da aka sace da ya wuce, yawanci 'yan takarar da shi da kansa ya zaba ya tsora su kasa kamfatin dukansu ba wanda suka ci yawancinsu, kusan dukansu wanda wato a states ɗin da ya mata ya saka su wato saboda yana ganin cewa states ne wanda can baya bai ci ba, yana so ya saka su kamar wato secretary of state wanda su ke kula da zaɓe wanda za su iya canza zaɓe, ba za su iya cewa ba su yarda da zaɓe ba. To dukansu ba wanda ya ci. To hakan ya ba da ƙarfi wa wanda dama suna cikin Republican Party da amma suna jin tsoron Donald Trump saboda ƙarfinsa da mutane da suke goma bayansa. Yanzu wannan ya dan buɗa musu hanyar da za su samu wato su kushe shi, su kuma nuna cewa ba sa bin bayansa. Tun da kinga yanzu yawanci mutane da yawa wanda da ba su isa su ce komai ba wato su kushe shi.
Akwai masu faɗin cewa shi ne sanadin rashin samun rinjaye a majalisar dattijan da a zaben rabin wa'adin da aka gudanar makon jiya.
Haka ne, saboda wato in kika duba wato 'yan takarar da ya saka, mutane nan da ba su abin da suke yi ba, ba su taɓa shiga siyasa ba, kuma kamar dai Herschel Walker a jihar Georgia, kamar Dr. Oz a jihar Pennsylvania, mutane ne yawanci wato masu ra'ayin riƙau hakan nan wanda kuma ba su abin da suke yi ba, kuma wato su America sun nuna, 'yan America sun nuna musu cewa ba. Ba Trump ba a nan suke basu ba su sai irin wannan siyasa, you know. To shi yasa suke gani wato fada-fada tsakanin su 'yan Republicans sun suna fada da juna, 'yan Democrats kuma sun zauna ne kawai suna kallonsu.
To ya kake ganin waɗannan ƙarairaki da bincike-bincike da ake gudanarwa akan shi Trump ɗin da shi ma waɗanda ya shigar, ya kake gani zai shafi wannan yunkuri nashi? Akwai ma masu faɗin cewa inda a ce ya ɗauke ra'ayin shi ko kuma sha'awar tsayawa takarar na shekara ta 2024 da waɗannan bincike-binciken da ba a yi ba.
Aito, bincike-bincike ana yi ne saboda doka ne. Kin ga kamar wanda binciken da gwamnatin tarayya take ana bincikensa ne saboda ya ɗauki wato abubuwa takardun sirri daga White House ya kai shi gidansa, kuma ba taɓa yin shugaban ƙasa da yake haka ba. Yawanci irin wannan takardun wato da abubuwa nan za a nuna musu bayani a shugaban ƙasa, amma bai kamata ya ɗauka su ya tare su a ciki ba. to saboda haka ana tuhumar sa kan wannan. Yawanci wasu suna nuna kamar cewa yayi ne saboda wato ko a bar binciken ko kuma dan sanyi-sanyi da binciken, amma kuma kolar dokan kasa ma ta ce za a iya sanyi-sanyi da wannan binciken amma akan dan takara, amma in kaman an yi kusa da zabe saboda kare zama da cewa a nuna cewa gwamnatin tarayya suna nema ne su bakanta wato dan takara, musamman dan takarar da yake takara da shugaban kasa ko gwamnati mai ci.
Yakubu Aminu Yakubu Lami wani dan Najeriya mazaunin jihar Ohio da ya shafe sama da shekaru 30 a nan Amurka. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wada harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masura rubarkinmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mijoyi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin Arewa a yau za mu sauka Bauchi, Arewa maso gabashin Najeriya, don jin yadda wasu mata masu ƙwazo ke faɗakarwa ko tallafawa sauran matan Arewa su samu wa imma ilimi ta hanyar shiga makaranta ko su koyi sana'o'i irin na hannu. Hajiya Hafsat Muhammad da ke matsayin jami'a ofishin ma'aikatar gona ta tarayya da ke Bauchin ta duba yadda ilimi zai sauya rayuwar matan Arewa zuwa tudun Muntsira. Daga nan za mu shiga cibiyar bunƙasa rayuwar mata ta rahama don jin yadda mata ke koyon sana'a.
Arewa zumun ta samu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe.
Farko ga Hajiya Hafsat Muhammad wacce asalinta daga Ukurne a jihar Filato.
A daɗa waye musu kai, ya mace ta san mahimmancin ilimi a gare ta. Akwai wani bayani da ake cewa idan ka ilmantar da ya mace kaman ka ilmantar da al'umma ne, to sai a waye mata kai cewa idan ta yi wannan ilimin ba wa ita ba ne har wa 'ya'yanta da jikokinta, wannan ilimin duk zai taimake su ci gaban rayuwarsu.
Yana iya yiwuwa wasu yaran in an fidda su daga makaranta bisa wasu dalilai zai ga shi kenan su kam sun zauna kenan ba ci gaba da karatu ya tsaya daga nan.
Haka ne, wasu idan aka fitar da su akwai dalilai ne yakan sa a fidda yaro, ba wai haka kawai iyaye dan yarsu tana makaranta su cire ta. Ta yiwu akwai matsalan iyayen ba su da karfin da za su ci gaba da tallafa mata ta ci gaba da karatu. Iyaye dole ne su cire yarsu a wannan dalili. Na biyunsa kuma waɗansu iyaye suna jin tsoro kada su bar yarsu ta ci gaba da karatu ta janyo musu abin kunya. Sannan kuma ga al'adunmu na nan arewacin Najeriya, daman a da yara 'ya'ya mata daga 13 ne ake aurar da su. To akwai waɗansu iyaye har yanzu wannan al'adan da shi ake tafi, ba sa son 'ya'yansu su kai waɗansu misalai girman jiki suna ganin ta a gida.
Mana yana iya bayan an cire su ko kuma ya zama a dalilin cire su ko an aurar da su ko wani abu bisa wannan dalilan. Wannan auren ko waɗannan dalilan za su iya sa shi kenan karatunsu ya tsaya daga nan.
To wasu it all depends in aka bada su aure. Wasu mazan suna da ƙarfin da kuma suna sha'awan kuma sun san muhimmancin ilimin ƴa mace, sukan bayan auren sukan maida ita kuma ta ci gaba da iliminta. Wasun kuma a gaskiya shi kenan ƙarshen ilimin.
Laifin daga wajen mazan ne ko matan ne sun shantake kawai sun zauna a gida sun ɗauka dama abinda ya dace suna yi kenan.
A'a, ba wai laifi bane ko kuma su sun shante ko haka bane. Kaga ba kowa ne ya san amfanin ilimin ƴa mace ba. Wasu sun san amfanin ilimin ƴa mace, wasu kuma ba su sani ba. Ko na ansa daidai?
Ma'ana abin da nake nufi anan shine yana iya inda ta mace za ta faɗa wa mijinta ta gamsar da shi cewa tana so ta yi karatu, to zai iya ba ta dama. Wani kuma ba mamaki ma mijin yake so ta yi, amma ita tana ganin kai na ita wannan wahalar duka ba ta bukata.
To ita din kaga ko yadda na gaya maka, idan namiji na da karfi yaga zai iya sponsorin kuma ya san muhimmancin ilimi, he's aware, zai iya barinta ta ci gaba. Wayansu kuma 'ya'ya matan za ta ki saboda ba ta da hangen nesa, ba ta san me amfanin ma ilimin ba balle sai ta ki karatu, zaman gidan zai fi mata haka. Amma nan gaba kuma za ta zo ta yi kuka da kanta saboda yanayin matsin rayuwa yanzu, ba za a bar wa namiji shi kadai daukan dawainiyan cikin gida ba. Inda a ce ta yi ilimin, ko da ma ba ta yi ilimin ta yi zurfi sosai ba, ai akwai wasu sana'o'i su hand skills da za ta koya, ko a cikin gidan ko da ba ta ci gaba da karatun ba tana yi a cikin gida zai ɗebe mata kewa, kuma zai rage mata waɗansu abubuwan da yau ta ce mai gida ba ni a yi mun kaza, za ta iya yi da kanta. Amma in ba ta yi ilimin ba gaskiya zai zo ya zama damuwa nan gaba, zai zo ya dame ta, kuma shi namijin ma nauyi zai zo ya mishi yawa.
Yawanci ana kokawa cewa Arewa ne ake samun mata ba sa shiga makaranta sosai, a kudu maso gabas ma musamman nan kuma maza ne ba sa yin makaranta sai mata. Shin wannan aiki ne ina jin wanda ya fi ƙarfin iyaye kawai zai shafi sarakuna gwamnati da kowa da kowa, domin tabbatar da cewa matan dukansu yadda maza ke karatu su ma suna yi?
A gaskiya kam a nan mu Arewa mata ne ba sa son yin karatu, shi yasa a ta nan Arewa mu mata muna samun matsalan talauci a ta nan Arewa.
Mun gode Hajiya Hafsa. Ita kuma shugabar cibiyar bunƙasa rayuwar mata ta Rahama da ke Bauchi, Mrs. Miriam Iliya, ta yi bayanin yadda mata ke shigowa cibiyar tasu don koyon sana'a kuma su zama abun koyi ga tsara a Arewa.
Makarantun da ake koyar da mata kaman College of Education Azare da na Potiskum da na nan garin a Kangere, duk lokacin da ake tura mata domin su fita su koyi sana'a a Rahama ake kawo su. Wanda ya koya kuma ya iya sai mu bashi certificate. In kana son keken dinki baka da kuɗi, za mu saya maka mu baka a rance. Dun dama muna bada rance ne ma mata domin su yi sana'a.
Kuna koya wa mata waɗanda suke makaranta da waɗanda ba sa makaranta su koyi sana'a saboda suna dogaro da kansu?
Haka ne, don aikin gwamnati yanzu yana wahala, so muka ce ba dole ne don ka iya ilimi ka yi aikin gwamnati ba, za ka iya yin aikinka ka dogara ga kanka ka taimaki iyalinka, a taimaka maza kuma ko harkan cefene, domin kina ɗinkin kuɗi, ai in yau bai baki kuɗin cefene ba za ki iya saye ɗan kayan miyan kiki girki ma yaran ki.
Amma matsayinki na wacce ta kware da hulɗa da mata, a shin menene yake sa suke iya ci gaba da karatu har karatunsu ma su gama sakandare har ma su iya wucewa?
Mata fa sun fi maza daurewa, ba a gane ba ne kawai, kuma ba a encouraging matan ne kawai su yi. Amma idan ka lura mata, in ka samu mata suna da hazaka, wasu matan hazakan su fa ya fi namiji, don ba su samu encouragement ba ne. Iyaye ba su damu ba, domin an fi son haifuwa ɗa namiji akan ƴa mace. Idan aka haifi mace dama to an ce wahala ta zo, amma in an haifi namiji a an haifi mai gida, sai ka gani a haifuwa ma ka haifi ƴan mata, matanka guda hudu, kana da ƴaƴa ƴan mata guda hudu, ƴan maza guda uku, zaka kwashi ƴan mazan nan ka kai su makaranta, ka bar ƴan matan nan a gida, dun wai su ƴan mata dun wai za su je gidan wasu ba za su taimaka maka ba. Amma wannan duka rashin sani ne, in ka ilmanta mace ka ilmanta kaman duniya ne, domin ƴa mace in ta samu ilimi wanda za ta taɓa rayuwansu ya fi namiji, don namiji kam shi kaɗai ne ai iya ilimi makanshi ne, amma mace ga ƴaƴanta ga iyayenta ga surkwanayenta ga jama'a ga ƴan anguwa. So Arewa ba mu gane ba ne, in ba haka ba matan nan su ne ya kamata ba su ilimi ma fiye da ƴan maza akan damungi halin ƴan kudu ma. Don a kwanan nan naga ƴan kudu ne yanzu suke kokari su sa ƴan maza su je makaranta tunda sun nasu sana'a ne, mu kuma a nan ƴan mazan ne suke karatu, matan ne aka bar su a baya. Amma mata ba abin bari a baya ba ne a ilimi.
Wato yana ma abin da nake cewa cikin ƴan mata ƙalilan ɗin nan ko wanda suke zuwa makarantar, me kika lura da shi ne, iyayensu ne suke dagewa su yi ko akwai koyon sana'a ko akwai abin da yake jan hankalinsu ne suke yin karatu?
Wasu iyayensu sai su ce zaman gidan ya ishe su, iyaye da suka gane kenan, sai su zo nan su karɓi form su ce suna da ƴan mata a gida ba abin da suke yi sai barci. Wani ya taɓa ce mini ƴan mata guda hudu sai barci, ya zo nan ya karɓi form domin su zo su koyi sana'o'i. Suka koyi sana'o'i, ƴan mata budurwa ta girma, to bata samu mijin ba balle ka aurar da ita. yanzu mazan sun zama abinda suka zama, na gari yana da wuya, amma 'yan zaune gari banza suna nan. Ka auri yarka, ka aurar da ita wanda sai kai ne zaka ba su abinci, kullum za ta zo gida karban abinci zai yi ne? To mazan ma yanzu sun fara ganewa, sai su kawo mana 'yan matan akan su koyi sana'a. Wani in sun koyi sana'a sai je sai keken ɗinki, wasu kuma matan ba su da kuɗi, sai mu ba su rance a nan, sai mu saya musu keke su je ɗinki, kuɗin da suke samu har su gama biya keke ya zama nasu. Kaga wannan ma mun ɗaga su kenan.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Makon gobe in Allah ya kai mu, ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai ba ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya.
To Allah nuna mana mako mai zuwa Malam Nasir. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne da muka samu daga Baffa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulan Yaki. Kuka ce daina karɓar takardar kuɗin naira daga hannun manoma da ke biyan 'yan ta'addar ESOP kuɗaɗen haraji da ƙungiyar ta sanar, inda a yanzu take karɓar kuɗin sefa. Bai fa zo mana da mamaki ba, domin kuwa su ma fa suna bibiyar lamuran yau da kullum. Sai kuma sako na gaba daga Mahmud Salihu ƙaura na Moda da ke jihar Zamfara, sai kuma cewa kai hakika mun yi farin ciki da gagarumar nasarar da dakarun tsaron Najeriya suka samu akan 'yan ta'adda a yankin Anka na jihar mu ta Zamfara. Tabbas akwai bukatar ci gaba da irin wannan samami a sauran yankunan jihar da suke fama da hare-haren 'yan ta'adda. Allah ya ci gaba da baiwa dakarun kasar mu nasara. Da ƙarshe kuma ga sakon Sufiyanu Gumar Zangon Daura, kai kuma cewa kai assalamu alaikum VOA Hausa. Ziyarar da gwamnan Borno Babagana Umarar Zulum ya kai wa iyalan CJTF waɗanda suka rasa rayuwarsu a yaƙi da Boko Haram, tare da tallafa musu da ware naira miliyan 300 domin ɗaukar nauyin karatunsu. Haka abin yaba masa ne. Allah Ubangiji ya saka wa gwamnan Zulum da alheri. Amin summa amin. To madalla, mun kuma gode da sakonnin naku, ku ci gaba da aiko mana da sakonni.
To a gaishe ki Hadiza, shirin namu kenan a wannan zangon, amma kafin mu karkare ga Maryam da tashi muhimman kanin labarai.
Shugabannin kungiyar tsaron NATO da kungiyar kasashen G7 mafi karfin tattalin arziki a duniya sun yi wani zaman gaggawa a safiyar yau Laraba a gefen taron kolin kungiyar kasashe 20 da ake yi a birnin Bali na kasar Indonesia, don tattaunawa akan batun wata fashewa da ta auku a gabashin Poland da kasar ta Poland ta alakanta da wani makami mai linzami da Rasha ta kera, lamarin da ta yiwu ya ruruta wutar rikicin Rasha da Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa manema labarai bayan taron cewa ma amince mu taimaka wajen binciken da Poland ke yi akan fashewar a wani yankin karkara da ke kusa da kan iyakar Ukraine. Ya ƙara da cewa kuma zan tabbatar mun gano ainihin abin da ya faru. A yau Laraba, shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa ya yi imanin yarjejeniyar da aka cimma ta bada damar fitar da hatsin Ukraine ta tekun Black Sea za ta ci gaba da kasancewa har bayan wa'adin ranar Asabar. Erdogan ya faɗa wa manema labarai a taron kungiyar kasashen G20 da ake yi a Bali cewa ana ci gaba da tattaunawa akan tsawaita yarjejeniyar, kuma yana shirin tattaunawa da shugaban Rasha Vladimir Putin idan ya koma gida daga taron kolin.
To masu saurare, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai ku tare mu da karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, 8:30 agogon Ghana, lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun karin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Za ku kuma iya aiko da sakonni ta hanyar email a sashen hausa.voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na internet voahausa.com yanzu a madadin Sa'ida Hamdan da ta hada shirin da Bada Umani da Maryam Dauda da ta karanto labarai da dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga shirin alheri. Ke muku fata alheri sai can da yamma ku ji Hadiza da sauran abokan aiki da wani sabon shirin.